Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41 ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A BOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Baballe
tare da
Hadiza Kyari,
sai ni Daula Salim.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 30 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da kananan yara domin cimma manufarsu ta siyasa.
Amma sa yara cikin wannan ba daidai bane ba, ba mu ji dadi ba ko ba a kyauta ba. Yaran nan ya kamata a lokacin da aka abin nan ya kamata suna cikin azuzuwansu. Ranar Alhamis da ranar ba tashi makaranta ba, azuzuwan su a zo a sanya su layi har a ba su kwali su rika, amma hiddo su a sanya su siyasa wanda ta kan za su fara koyon banka.
Haka ne Hafiz da Hadiza, kusan idan muka yi la'akari da abin da ya faru ranar 25 ga wannan watan, inda aka nuna kananan yara na zanga-zanga akan zargin an san na goro da ake yi wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje. To a hakan ne yasa yau za mu saurari ra'ayin wasu kungiyoyi masu fafutukar kare rayuwar yara ta jihar Kano. Sannan kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi wani mai fashin baki akan harkar siyasa, sannan shi ma dan iya yayi tsokaci akan wannan lamarin.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. Ya kuke kallon yadda aka yi amfani da kananan yara 'yan makaranta ranar da aka saurari bahasin Jafar Jafar kan zargin da ake wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ya fito ne daga Baffa Ahmad Bicci, inda yake cewa gaskiya bai dace ba hakan, saboda ba 'ya'yan kwamishina ba ne, duk abin da ya same su ba ruwansu. Allah ya kyauta da irin wannan mulkin.
To amin. Sai amsar mu ta biyu ta fito daga Abubakar Kawu Girgir. To a gaskiya dai wannan babban abin takeici ne da bacin rai kwarai da gaske, domin yin amfani da yara wajen cimma muradin siyasa samsam bai dace ba.
To sai Mansur Ahmadu Wasagu, inda yake cewa fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan shiri mai wayar da kan jama'a. To mun gode.
Sai amsar Musa Hadarin Asuba da Magaram, yace yau da gobe sai Allah. To gaskiya ni kam yau zan kasance dab da akwatin radio na domin sauraron amsoshin jama'a kawai. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi da na Khadija, inda suke cewa assalamu alaikum yau da gobe, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Hakika yin amfani da kananan yara 'yan makaranta yayin da ake sauraron bahasin Jafar Jafar akan fadakalar gwamnan jihar Kano, wannan abin Allah wadai ne, kuma an zalunci waɗannan yaran.
Sai sakon kinuni Sani Yunusari da kaka Alhaji Gursuma da Masak suka ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. A yau mun kam za mu kasance da ku a rediyon mu domin jin cikakken bayani akan wannan lamari. Ku tashi lafiya.
To sai Yusuf Popana Latsa, shi kuma ce waye yau da gobe, a gaskiya wannan babban kuskure ne 'yan siyasar jihar Kano suka aikata, domin yin amfani da kananan yara 'yan makaranta babban laifi ne. Ya kamata duk wanda ke da hannu a ciki ko ma wane ne a hukunta shi.
Sai amsar Haruna Sulaiman Utuno, ya ce amfani da kananan yara a gun zanga-zanga a Kano ya nuna cewa gwamnati bata damu da karatun yaran talakawa ba.
To sai Abdulhamid Bashiru giwa so ba cewa yau da gobe gaskiya yin hakan babban kuskure ne da fatan gwamnatin jihar Kano za ta kiyaye aikata makamancin hakan a gaba.
Sai amsar Comrade Babayo Gambo da Magaram ya ce Hausawa na cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau. Yana da kyau a ɗau hukunci mai tsanani don gudun afkuwar hakan zuwa gaba.
Sai Sani Dahiru inda yake cewa an ci amanar yaran an kuma cuce su wallahi da akwai yaro na a makarantar sai na yi ƙarar headmaster ɗin kuma ko yanzu na yi Allah wadai da abin da aka aikata.
Sai amsar Sha'aibu Zidan yin amfani da ƙananan yara wajen sauraron ba'asin bayanan jafar-jafar a jihar Kano ba laifi ba ne matuƙar dai ba a cutar da su ba sai su ma za su ƙara zama shaida.
To saƙonmu na ƙarshe a ya fito ne daga Sa'idu Sabo Ayo inda yake cewa salam yau da gobe wannan amfani da aka yi da yara ɗalibai a zanga-zanga a ranar da aka yi sauraron jin ba'asin jafar-jafar a kan faifan bidiyon zargin karɓar cin hanci da gwamnan jihar Kano bai dace ba. To jama'a mun gode a cigaba da aika mana da saƙonni. Bari mu je ga saƙon ɗan iya da ya baiwa amininsa Isa Lawal Ikara.
Da ganin ɗan iya jingine jikin gini na sanni yake jira, yana gani na ya ce na Ikara ko kaji wata almara, wai yanzu wani irin sabon salon siyasa ya kai ga yin amfani da ƙananan yara? Na ce ɗan iya ka ce dai in nemi guri in zauna don na ga alamu yau zan sha hira. Saboda na laƙanci babbar magana kaɗaɗɗa ko wadda ta wuce mu jefa ta a kwandon shara. Musamman ganin ƙananan yara 'yan makarantar da suka ɗaga kwalayen da aka ce suna goyon bayan gwamna Ganduje ne don yi mai kara, wanda suke ganin maimakon taimakon shi ma sun kare ne da jaza mai jan aikin da suke ganin a gaskiyar magana sun taka mai sabon kara. Tunda yanzu banda zargin daudala da dala a maimakon naira, ana zargin ya jefa ƙananan yaran da ya kamata suna aji suna karatu a makaranta cikin lalura. A daidai lokacin da duniya ke ganin ya kamata 'yan arewa su tashi su magance matsalar bara. Dan iya ce ai idan har ta tabbata gwamnatin Kano ce ta sa yara ƙanana 'yan makaranta suka ɗaɗɗaga kwali, kawai dan nuna goyon bayan gwamnan Kanawan a matsayin gwamna adali, to babu ko shakka ya jefa kanshi cikin wani jidali. Musamman ganin yana cikin wani irin yanayi ne na mawuyacin hali, amma a maimakon mai da hankali wajen warware kullin da yake ciki na zargin dumbuzar daloli ta hanyar baje ba'asin zargin jafar-jafar din da majalisar dokokin jihar Kanawan ta ce sai ta kwakulo asali, sai kawai a ce ya buge da jajibo yara 'yan makarantar da duniya ke ganin a gaskiya wannan batu fa ya isa ya ja hankali. Ko da ke dai dama wasu na zargin shugabanni a wannan kasa tamu da kashi irin na dankali, wanda na sama ne kawai ke danne na kasa da sunan tattali. Shi yasa wasu suka daddage kan cewa a gaskiya an gina siyasar kasar mu ne akan rubabban tubali. Nace to ai dan iya tunda magana ce ta zargi sai mu koma mu tsira ido mu yi ta'addu'ar Allah ya kiyaye yasa 'yan siyasar kasar mu su gane yanzu fa kan mage ya waye, saboda babu wani dan siyasa da zai iya yi wa al'umar wannan kasa alaye. Har ma dai ta kai ga haƙoƙin ƙananan yara a wannan lokaci wai su akan ba a tauye, maimakon gina musu kyakkyawar rayuwar da idan suka girma za su bi kowane sashi na ɗaga tattalin arziki su mamaye. Shi yasa ma ya zama wajibi dukkanin wanda ya damu da ci gaban wannan ƙasa ya taimaka wajen jawo hankalin iyaye su jajirce wajen gane cewa idan dai har suna son gujewa dukkanin batun da zai jawo su zubda wa 'ya'yansu hawaye, to ya zama wajibi su tabbatar da sun dangace duk wani baragurbin da ya bi su ya kewaye. Shi kuma gwamnan da ake zargi ya kamata ya je domin fidda kanshi daga dukkanin zaren zargin da aka zira mai maimakon yaye-yaye. A ƙarshe dai idan aka bi a hankali Allah zai bayyana gaskiya akan koma waye.
To madalla a gaida ɗan iya yanzu bari mu ji a gaskiya yanzu bari mu saurari wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a zauren muhawarar yau da gobe.
Masu rari, assalamu alaikum, barka da kasancewa da kowa wannan lokaci da zamu tattauna akan batun nan da yake da alaka da zargin cin hanci da rashawa akan gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Dan Ganduje, kuma ana cikin bincike wani al'amari ya faru na shigo da yara cikin harkokin lokacin da wato shi mawallafin wannan jarida ta Daily Nigeria ya gabata a zauren majalisar dokokin Kano, inda kwaso yara daga makarantun primary suka zo suna daga kwalaye na goyen baya ga gwamnatin Kano. Wannan al'amari ya jawo masu ruwa da tsaki da sauran al'umma suna tofa albarkacin bakin su akan wannan batu. Ne muka ga dacewar mu tattauna da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki don ganin dacewa ko rashin dacewar wannan al'amari, da kuma tattauna akan lamarin maga dalilin ma da ya sanya ko akwai wata kafa ta uzuri da za a yi wa waɗanda suka yi amfani da waɗannan yara. A tare da ni akwai Comrade Muhammad Alimashi, shi ne shugaban wata ƙungiya mai rajin kare rayuwar yara, Child Protection Network, mai cibiya a nan Kano. Comrade Alimashi, barka da warhaka.
Barka ka dai Alhaji Muhammad.
Sai kuma Barista Amina Umar Hussein, ita ce sakatariyar labarun kungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da ƙasa da ake cewa FIDA, mai wato reshen ta nan jihar Kano. Barista, barka da zuwa.
Barka ka dai Mahmud.
Zan fara da Mami Alimashi. Tun da ku kuna sanya ido akan kai komo na yara, ya kuka kalli wannan al'amari?
To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Lokacin da muka ji muryoyin waɗannan yara a rediyo, ba mu ji daɗi ba, kuma mun yi matuƙar baƙin cikin yanda har aka so a sanya yara 'yan primary wanda ba 'yan siyasa ba ne ba, kuma shekarunsu ma ba su kai na su yi zaɓe ba, kuma ba za a zaɓe su ba, har su hito lokacin da ya kamata a ce suna cikin azuzuwansu, ana so a yi amfani da su ta fuskar siyasa. Wannan abu bai mana daɗi ba ko kaɗan. Ko da yake na san ba mai girma gwamna ne ya sanya a yi haka ba, kuma mai yiwuwa ba da sanin shi aka yi ba, amma duk yanda aka yi dai ba a kyauta ba. Kuma ƙungiyarmu na nan na bincike ta gano makarantun da malaman makarantun da suka aikata wannan ta'asa, domin a walwale masu a jawo hankulansu, a kuma faɗakar da su cewa abin da suka ya saba ma tsarin doka, wanda ba ni ne ya kamata in faɗi wannan ba, barista ce ya kamata faɗa. Amma mu daga kare haƙƙin yaran mun san cewa yaran nan ya kamata a ce suna cikin azuzuwansu, suna karatu a wannan lokaci, ba kan titi suna goyon bayan 'yan siyasa ba, ko kuma suna tare da 'yan siyasa. Yau da malaman makarantar ne suka hito suka yi wannan, ba mai cewa a'a, saboda sun isa a zaɓe su, kuma suna zaɓe, kuma sun cancanci su yi duk abin da suka ji, wato ko sun mallaki hankalinsu. Amma sa yara cikin wannan ba daidai ba ne ba, ba mu ji daɗi ba, ko ba a kyauta ba.
Barista Amina, ku har ma kun fitar da wata sanarwa kwana ɗaya bayan faruwar wannan abu, inda kuka yi tirar da al'amarin, kuma watakila kuka nuna ma kamar akwai matakan da kuke so ku ɗauka. Ya zuwa yanzu wannan hali ake ciki,
kamar yanda ka faɗa cewar mun riga mun fitar da sanarwa wacce muka yi Allah wadai da wannan abu, wadda shugabanmu ta ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, wato Barista Huwaila, ta fitar, wadda kamar damar yanda na gaya maka tana cikin wannan zama, kuma tana fitowa daga cikin wannan taro, ta ga yara hankalinta ya yi matuƙar tashi. Mun zo office muka yi ta karɓar wayoyi da ƙorafe-ƙorafe a matsayinmu na ƙungiya wacce take kare haƙƙin mata da ƙananan yara, kuma na biyu ko in ce na uku a matsayinmu na iyaye, sai hankalinmu ya daɗa tashi, muka ga kai ba za mu iya barin wannan abun ba, wanda a take muka fitar da sanarwa wadda muka Allah wadai da wannan abun. Kuma kamar yanda na faɗa cewar muna nan, muna shirin ɗaukan mataki akai. Abin da ya ɗan dakatar da mu shine ganin cewar gwamnatin jihar Kano ta riga ta sanya kwamiti wanda zai binciki wannan al'amarin, a gano su waye suke da hannu a ciki, su waye suke da ruwa da tsaki a ciki, domin a san menene matakin da za a ɗauka, saboda babban makasudinmu wannan ta riga ta faru, kuma ba mu ce ta wuce ba. Amma abin da muke jin tsoro, shin me ake so a nuna wa yaran nan? Hankalinmu ya tashi, saboda yara ne. Allah ya kiyaye, da wani abu zai faru mu a matsayinmu na mata da muka san wahalar daukan ciki da haihuwa, kuma a matsayinmu na lauyoyi da muka san dokoki da suke kare haƙin yara, sai muka ga babu adalci ko kada. Abun firgitarwa ne, abun tsoratarwa. To muna kokarin mu ga cewa mun yi kuka da murya mai karfi ta yanda wannan abin da aka yi ba za a ƙara yin sa ba, makamancin sa ma ba zai ƙara faruwa ba.
Mami Almashi, gashi kamar yadda ita barista take faɗa, su ma gwamnati sun yi yunkuri na kafa kaman kwamiti don yi bincike akan wannan batu. Baka ganin kamar ita gwamnatin, misali da ake ganin kamar da yawunta akai wannan al'amari, ya nuna kamar ba da yawunta bane, kuma idan ma da yawun nata ne kamar ta yi nadama?
To gaskiya in ma da yawunta ne ta yi nadama, saboda hatta ce ba ita bace ba ta da hannu, kuma ta sa wani kwamiti don yi bincika. Kuma ni a zargina wanda su suka aikata waɗannan mutane ne wanda suke son su yi fadanci ga gwamnati, ko masu neman gindin zama ga gwamnati, ko masu son a san su, ko masu su nuna cewa ai su ma suna tare da gwamna. Amma idan za ka yi wannan, ai ba haka ya kamata ba. Ka ɗebo ‘ya’yanka mana in dai sun isa ƙuri’a da waye ba ‘ya’yan mutane ba, kuma da izinin iyayen wa suka ɗauko ‘ya’yan suka kawo su a titi. Yaran nan ya kamata a lokacin da aka abin nan ya kamata suna cikin azuzuwansu ranar Alhamis da ranar ba a tashi makaranta ba, ko wanda ake yi da ranar da yamma. Ai, 12 zuwa ƙarfe 1 ake tashi, kana ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 4 ko 5 ko 6 kana sakan baci su shiga. To ba mu ya hito su daga cikin azuzuwansu a zo a sanya su layi, har a ba su kwali su rika. An san gwamnati tana bakin kokarin, tana kyautata musu. Mun ji daɗin wannan, kuma muna gode ma gwamnati take kula da su, kuma muna roƙon gwamnati ta ƙara kula da su kan ba su abinci da kayan more rayuwa. Amma hiddo su a sanya su siyasa wadda ta kan za su fara koyon banka, kuma kamar yadda barista ta ce, abin Allah ya sauke sai aka samu alangama, aka zo aka kashe wasu, wa za a ɗauka wakili alhakin wannan? Saboda Allah,
barista, wai ba kwa ganin kaman ya kamata watakila a yi wa ita gwamnati ko jami'anta da ake ganin su ne suka shirya wannan uzuri, la'akari da cewa akwai yanayi na mutum ne ya fada ruwa, abin nan zafinsa ya kai inda ya kai, don haka wato ya tasamma ita gwamnatin hankali da ja shugabanninta. Misali, watakila za a yi la'akari da cewa zafin ciwo ne yasa suke neman muta a wato mafita, da haka ya kama da abin da suka yi ba abin mamaki ba ne?
To gaskiya wannan ba zai zama uzuri ba, saboda abin da za ka duba a nan shi ne, mu a matsayinmu na iyaye mata mun san menene ɗaukan ciki, menene haihuwa, kuma yaya muke tarairayar rayuwar ‘ya’yanmu har su kai ga sun girma sun shiga makaranta. Kamar yadda na gaya maka cewa Allah ya kyauta wani abu ya faru, babu wanda za su fi jikkata ko su fi samun shiga wani hali kaman yara. Za a iya take su, za a iya ba mu su ma san inda za su shiga ba, ko su shiga ɗimuwa. Kuma abin da ya sa za ka ga wannan abin da za a ce ba za a iya saurara mishi ba, shi fa babu doka ce fa ta ce a kare haƙƙin yaran nan, doka ce ta ba su ‘yancinsu, doka ce ta ce a ba su ilimi ma, doka ce ta ce duk wani haƙƙoƙi nasu a kyautata musu. Kuma wannan ko mutum ya je makaranta ko bai je makaranta ba, ya san cewa a addinance ma dole ne ka kare rayuwar yaro. A takaice ma, a doka ta musulunci ana fifita rayuwar yaro akan ta babba. Haka malam mai askari ya ce, idan matsala ta tashi, kar a duba uwa, kar a duba abduba, menene zai zame wa yaro maslaha, menene zai kyautata wa yaro, zai duba rayuwarsa. Haka yake a cikin kundinmu na shari'a. To a nan idan ka zo ka ɗauko yaro, kana nufin baka san dokar? Ai, kowa ya san dokar cewa yaro abin a kyautata masa ne, abin a kiyaye dokarsa ne, abin a kiyaye mutuncinsa. So ba abin da za a yi uzuri ba ne, saboda abu ne fi kuma da za ka duba, shin wannan fito da yaran da aka yi, me ake so a koya musu, menene hikimar yin haka? A duniya yanzu fama ake da tawaye, ta'addanci, bore ga gwamnati da wasu abubuwa. To in a wannan shekarun ka fara taɓa zuciyar ƙananan yara da irin wannan abubuwan, in yaro ya girma me zai zama? Wanda yaro shi ne madubin al'ummar da za ta zo nan gaba.
Mami Almashi, mun saba ji idan abubuwa ƙura ta taso irin wannan, sai gwamnati ta yi awan gaba ta kafa kwamiti. Wasu lokutan ma kwamitin ba su kawai ayyanawa ake yi. Tunda ku kuna bibiyar haƙoƙin yaran nan, wace ɗamara kuka ɗauka don ganin cewa, misali, aƙalla na farko ma dai akwai kwamitin, kuma sannan ya yi aikin da ya dace, ya fitar da rahoto da ya kamata.
To ai wannan ba yau aka saba ba, amma wannan karan da wuya a sha, saboda masu zuba idanuwan suna da yawa, ba mu kadai bane ba, ba fida kadai bane ba. A radio na ji wani lawyer mai zaman kanshi ya ce zai kai gwamnati makala baki da kan wannan abin da ya faru. Saboda haka mu kamar yadda muka saba za mu yi ta bibiya su waye committee members din, me ya cancanta su, kuma yaushe suke zama, yaushe za su gama, yaushe za su bada sakamakon su, ko sakamakon in yayi to me ya sakamakon, sakamakon nan abinda muke so kada ya kara aukuwa. Saboda wannan kaba koya ma yara bijirewa ne da tawaye. Idan yaro ya tashi daga bijirewa da tawaye an shiga uku, ba risa ta riga ta fada, duk in ba a gyara rayuwar yaro ba yanzu ya zama shugaba na kirki a gaba, to wallahi za mu samu shugabannin da ba su da adalci, kuma ba mutanen kirki ba tsayayyu kamar yadda ya kamata.
Barsa, idan kwamitin nan ya fito da rahotonsa, ai mukaddara ba ku gamsu ba, me za ku yi?
To gaskiya abinda zamu yi nan gaba ba zan iya ce mata kaman mai ga abinda zamu yi ba, amma duka abinda yake faruwa kamar yadda muke muna aiki ne da kundin tsarin mulki, wato duk abinda mutum zai dole ya yi shi bisa abinda dokoki suka aje. So akwai dokoki da yawa da muke da su, wanda kuma za mu bi su bisa tsari na doka da bin ka'ida ta shari'a, ganin cewar an yi adalci akan wannan abun. Musamman kamar yadda na gaya maka cewa mu kungiya ce mai zaman kanmu, ba wai kungiya bace ta gwamnati ko wadda take yin aiki don samun riba, a'a kungiya ce ta zaman mai zaman kanta wacce ba ta iya jihar Kano bace, wannan kungiyar ta duniya ce gaba daya. Kuma kamar yadda na gaya maka cewa wannan abun, kamar yadda Comrade ya faɗa, ba wai iya Kano bane, mu da kanmu shugaban mu ta karbi wayoyi da sakonni daga sassa na duniya, wanda har kusan ma akwai wanda suke mana ba'a da dariya akan dama haka muke ko wani abu makamancin haka. Su kaga za mu kokari mu ga cewar mun kare martaba da kima ta jihar Kano, mun kare martaba da kima ta dokokin kasar mu, sannan mun kare kima da mutuncin yaran nan, ta inda hakan ba za ta kara faruwa ba, kuma duniya ta san cewa wanda yayi wannan abun gafa abin da ya same shi.
Kuma almashi, dama kungiyoyi irin waɗannan, akwai wasu mutanen da suke zargin ku cewa kamar wasu ne daga gefe, musamman kasashen ƙetare, suke ziga ku kuyi wasu abubuwan, baka ganin kamar tunanin sai na kan layi la'akari da watakila abinda ita barista take faɗa, da kuma kai ma kai makamacin wannan bayani ba?
Da sun mance cewa addinin Allah ya shinhida cewa ku yi aure, ku haihu, ku samu zuri'a, kuma ku tarbiyyantar da su, tarbiyyar ƴaƴa tana kan iyayensu, ko da kungiyar duniya ko ba kungiyar duniya. Addinin da muke yi na musulunci ya ce mu haihu mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu tun daga haihuwarsu har zuwa ga balagarsu, kuma mu saba musu aiki tarbiyya. Me ma an sa aka ce a auruwa ta gari ba za a samu nagartaccen ƴaƴa da sauransu ba? Maganar cewa kungiyoyin duniya suna ba mu kuɗi ko muna yin yadda suke so ba ita bace ba magana. Abin da ya kamata ai aka yi, abin da aka yi yayi daidai ko bai yi daidai ba, an ci zarafi ko ba a ci zarafi ba, an janye mutum daga inda ya kamata yake zo, an kai shi inda ba daidai ba ko ba ai ba, shi za ka kwatanta? Ba wai wanda za a to ƙarya muka waɗi ko ba ai ba, ba kuka waɗi ba, muka ji a kunnuwan mu.
Barista, dama kungiyar ku ta duniya ce fa, kamar yadda kika ambata, ya wannan tabbaci zaki baya wa mutane, misali cewa wannan abin da kuke yi kun gamsu da yadda kuke yin sa, kuma yin ku ne ba yin wani ba?
To wannan kamar yadda Comrade ya faɗa, kamar yadda kuma nima na faɗa, cewa dokoki na addini da dokoki na ƙasa sun fifita maslahar yaro akan ta manya. So kamar yadda na gaya ma cewa mu muna so mu ga cewar wannan abun an yi adalci, ba za mu bar shi ba, za mu bibiye shi mu ga cewa an yi adalci, sannan kuma mun tabbatar da cewa nan gaba hakan ba ta ƙara faruwa.
Amma me yasa ba ku yi farta ɗaya ba tun lokacin da ta faru? Abin ya faru kuna garin nan a idan kuma aka yi, watakila ba ku yi fitar da sanarwar da kuka fitar ba, kuka yi Allah wadai da lamarin, har sai da ku watakila kuka samu matsin lamba daga kasashen ƙetare.
Na gaya maka cewar wannan abin ya faru akan idan shugabanmu a ranar Alhamis ɗin, kwamitin da za su zauna, saboda mu ma kungiya ce masu sa ido don tabbatar da adalci, an ba mu gayyata mun shiga gurin. Tana fitowa shugabar mu barista Huwaila ta ga abin, ta taho office da mu, muna sauraron su, muna jin su, muna kuma jiran ta zo ta ba mu sanarwar bayan abin da ya faru. Tana zuwa, ba a yi ma maganar zaman ba sai maganar tashin hankalin wannan da ya faru na yara, ta inda aka sa rayuwar yara a fifai ake tallanta. To wannan abin muka zauna muka yi ta tattaunawa, wanda kuma ina ga murya America za ta zama shaida cewar a kashe gari muka fitar da sanarwa, muna Allah wadai da wannan abin da ya faru. Kuma a wannan ina ga ranar aka ce an kafa kwamiti don ya bincike wannan al'amar.
Madalla, yanzu bari mu ji ta bakin Dr. Abbatu Bako, wani mai fashin baki akan harkokin siyasa.
Dr. za mu so mu ji kodayaushe ko ne mana fashin baki game da sharuɗa da kuma ƙa'idodi da abin da demokradiyya ta zo da shi. Menene ƙa'ida ta ce ko kuma tasiri, wato kyakkyawa ko akasin haka, na shigar da yaran da ake ganin shekarunsu ba su kai ba, misali harkokin siyasa ta kowane nau'i?
To Allah hakika dai idan muka duba ta nazari na ilimi na kuma rubuce-rubuce da masana suka yi akan demokradiyya, alhakika wato yara ba su da wani muhalli ko wata wato rawa da za su taka a tsari irin na demokradiyya, saboda yara waɗanda suke ba su kai shekara 18 ba za su yi zaɓe ba, yara waɗanda suka shekara 18 ba za su shigo cikin harkokin siyasa. Tunda magana kake ta tafi da mulkin al'umma, kwakwalwarsu da iliminsu da gogewarsu na rayuwa bai kai mizanin ma da za a yi maganarsu a zancen siyasa. Saboda haka Allah ya ni ban taɓa ganin ko a rubuce ko a wani bincike an yi magana kan cewar yara wanda suke ƙasa da shekara 18 suna da wani ko wata rawa da za su taka demokradiyya. Babu wannan alhakika a fage na ilimi.
To amma ba kwa watakila ba a yi nazari ba wajen ganin cewa watakila masu kokarin su shigo da yara ciki, ba ka ganin kamar suna so, kamar suna ba su wani horo ne ko training ta yadda za su fahimci da al'amura suke gudana a fagen demokradiyya?
To alhakika idan muka duba ga wato al'umman da ko kasashen da suka balaga suka girma a tafi da mulki irin na siyasar demokradiyya, irin su Amurka da Ingila da Germany da Japan da shauransu, ba mu taɓa ganin yara ko a aikace ko a rubuce an ce za su taka rawa a tsari irin na tafi da mulkin demokradiyya ba. Gaskiya babu shi. Saboda haka saka yara ko kuma umarta yara ko kuma nuna musu hanya ta siyasa a lokacin da suke primary ko kuma suke makaranta gaba da primary, alhakika kuskure ne kuma haramu ne a demokradiyya. Saboda haka da al'umma da ko shugabancin da suka shigo da wannan, alhakika ya kamata a yi bincike a gano su waye suke da laifi na yin wannan aiki wanda yake ba daidai ba ne, haramu ne a ilimi na siyasar demokradiyya. Lallai ne a hukunta su, saboda nan gaba kada waɗansu zo su sake kwata ko maimaita kwatankwacin irin wannan, wanda yake kuma nan gaba saka yaran a ciki zai iya tambaɗar da ita kanta yin demokradiyyar.
Dama abinda nake so in kai gare shi kenan, cewa to tunda kun ce a nazari na ilimi babu wannan tsari na a tsoma yara cikin harkokin siyasa, musamman kafin su kai shekaru 18 lokacin da suka kai mizanin dangwale ƙuri'a, yin hakan menene tasirinsa misali a tsarin zamantakewa da kuma shi kansa sha'anin fagen mulkin demokradiyyar?
To idan muka dubi maganar wato zamantakewa na al'umma, alhakika kamar yadda muka faɗa kuskure ne, saboda shi yaro abinda ake bukata shine ya sami ilimi, ya sami tarbiya, ya sami wato abinci mai gina jiki wanda zai bashi lafiyar da nan gaba shi ma zai zama shugaba, sannan kuma dora shi akan layin da yake. In ya sami ilimin zai taimakawa al'ummarsa, zai taimakawa kansa, zai taimakawa iyayensa da iyalansa, ya taimakawa duniya. Wannan shine ka'ida, shine tsarin da yake wato ya kamata a yi wa yaro. Amma sako yaro a cikin wani faɗitashi ko matsala ta tafi da demokradiyya siyasa, alhakika haramu ne, kuskure ne. Duk wanda suka yi kokarin su yi wani abu makamancin irin wani a cikin kowace al'umma a duniya, kamata a yi cewar a bincika kuma a hukunta su.
To jama'a, duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin abokanan aikina da suka taya gabatar da shirin.
Hafiz Baballe
tare da Hadiza Kyari, ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya. Ci gaba tilas ne. Ku ga lishashin ci an shirin.